أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يجب أن نتحدث عن أول مسألة البركة إن شاء الله na annur da ke nan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Yau muna 15 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1446. Muna masu kaskantar da kai da roƙon Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake koya mana. Muna kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa gare shi Al-Hayyu Al-Qayyum yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya kuma ɗauki rayuwarmu a kan imani. Wata Ramadana yau kusan za mu ce 15, ala ayyi halin an raba gida biyu, ko da fa 30 ya cika to an raba gida biyu. Wajibi ne mu riƙa yi wa kanmu hisabi, kamar yadda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya koya mana, yawan yi wa kai hisabi iya da muhimmanci. A wannan wata na Ramadana mu tsaya mu auna daga bannin zuwa Ramadana da yanzu wani ci gaba muka samu a ɓangaren takawa, ɓangaren koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, juriya wajen ibada, wacciyar da dukiya fi sabilillahi, yawan ambaton Allah da bakinmu, yawan karatun Qur'ani, yawan istighfari, zuwa gaida marasa lafiya, ziyarar makabarta, yin sallan gawa, sadar da zumunci, irin waɗannan ayyuka na alkhairi ga baki ɗayansu. Sai mu tsaya mu auna yanzu a yadda muke a 15 ga Ramadana ya yi daidai ko bai yi ba. Mu sai mu kalubalanci kanmu, mu yi abin da ake cewa self criticism, shine kai da kanka ka yi wa kanka hisabi kuma ka zargi kanka. Kamar yadda nake yawan maimaitawa, Ramadana na bana ya zama tabbas mun same ta, mun samu wannan wata mai albarka, amma shekara mai zuwa babu mai tabbas, saboda da yawa sun samu bara amma bana babu su. Sannan wani koda illegal agreement, yarjejeniya wadda bata halatta ba, babu inda aka yi cewa ni da kai za mu kai da Ramadana shekara mai zuwa. Kuma ko abadin yaudara, ba a taɓa yaudaran da cewa karka damu nasiya za ka yi Ramadana ba. Kuma ko shaidan bai zuwa gaya maka tabbas nasiya za ka yi Ramadana ba. Wanda yake bayyana mana ita dama aka samu sai a ɗauka ita ce dama ta ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya karɓi ayyukanmu, inda muka kasa a matsayinmu na ‘yan adam, Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana. muna aiki da wannan dama, muna ta'aziyya zuwa ga mutanen garin Alƙaliri a jihar Bauchi da sauran al'umma gaba daya bisa ga rasuwar mai martaba sarkin Alƙaliri. Na samu labarin rasuwarsa kusan yana da shekara da ba zai gaza 100 ba bisa ga wasu alƙalumma. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa, zuwa ga talakawansa, zuwa ga mutanen gari, zuwa ga 'yan uwansa na jini, zuwa ga 'yan fadarsa, 'yan majalisarsa, da dukkan al'umma, cewa Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, Allah ya sa can yafi nan. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, fa azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina. A 15 ga watan Ramadan, insha Allah, idan akwai tambayoyi masu munasaba, injiniya sai a fara da su, go insha Allah.
Malami, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da fatan malam yana cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, amin.
Insha Allah, lafiya kalau, mun gode Allah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu ssalihat.
Tambaya ta ita ce, shin malam, me hukuncin matar da mijinta ya fata tsawon watanni 9 ba labarinsa? Allah ya jikan magabata. Sako daga Saifullahi Yahya, Rafa, Kafin Soli, jihar Kaduna.
Amin ya Hayyu ya Qayyum. Matar da mijinta ya bace, ita ake cewa imra'atul mafqud, ko kuma zaujatul mafqud a wurin malaman fiqhu, wato iyali na wanda ya bata ba a samu labarinsa ba, daga faqada ne mafqudun ya zama ismul mafqul ne, wato wanda aka rasa shi. Al mawsu'a al fiqhiyya na Kuwait, a cikin wannan silsila na fatawoyinsu da na yi magana mai tsawo a kwanakin nan, cewa 45 volumes, a volume na 26 sun yi magana a kan matsalar batan miji ko batan mata, ko kuma mijin da ya tafi yake dawowa an san inda yake. A volume na 26, kamar daga shafi na 63 zuwa shafi na 65, sun yi magana gamsasshiya a kan imra'atul mafqud, matar wanda ya bata ba a samu labarinsa ba, ko kuma an ji ya ki dawowa. A magana mafi inganci, hukunci ana sa wasu sharuɗa gare ta, idan haƙurinta ya gajiya sai ta je ta wajen alƙali, sai ba ta takardar shika, alƙali na iya sake ta. Na farko sharadin shine ya zama tafiyar da ya daɗe bai dawo ba. A ka'idar jiransa, idan ya daɗe bai dawo, malamai sun ƙara wa juna ilimi, kamar fahimtar Hanabila, idan babu uzuri kuma tana da uzuri mai ƙarfi da ba za ta iya jiransa ba, kamar tana da buƙatuwa ga aure, rashin aure zai jefa ta zuwa ga zina, suka ce to za ta jira shi wata 6 ne. Malikiya suka kai har shekara guda. Fahimta irin ta Abdullahi ibn Abbas, gabanin nan Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, suna ga idan za ta iya haƙuri daga shekara ɗaya har shekara 4 tana iya jiransa. Amma sharadi na farko damar shi ne zama ta ba shi lokaci yalwatacce. Sharadi na biyu ya zama tafiyar nan da ya yi ta shiga wani uzuri na jiransa zai cutar da ita, kamar ya zama zai aukar da ita zuwa ga saƙon Allah na mu'amala na aure a wajen aure, ko kuma nauyinta na ci da sha ba za ta iya ɗauka ba, ko ba mai iya ɗaukar nauyinta, tana buƙatar yin wani aure don wani mai gidan ya ɗauki nauyinta. Sannan suka ce na uku kuma ya zama babu labari, idan ya yi tafiya babu cikakken labari ina yake, a wani wuri yake zaune, me yake aikatawa. In akwai labari, matakin yana iya canjawa. So waɗannan su ne matakai da ake ɗauka. Idan mace ta jira aka ba da dan announcement ba a samu labari ya dawo ba, a ka'ida na shari'a sai ta je wajen alƙali, a samu alƙali da ya san shari'a ta addinin Musulunci. Idan aka tashi zai iya taimaka ya ce a ƙara ba da announcement don ya yi clearing doubt, ko a radio, ko a television, ko a jarida, tun yanzu akwai hanyoyi da yawa, ko a social media za a yi ta watsa hotonsa da Allah, duk wanda ya ga wani ana nemansa. Irin wannan duka ana iya ba da sanarwa don a neme shi. Idan alƙali ya yi wannan ya ga ba a same shi ba, to a ƙa'ida sai a kira ta da ita da waliyinta, sai alƙali ya ce to kin gama jira jiran nan kamar yadda na faɗa yana saba wasu na ga wata shida ka ba a fahimtar hanabila su idan ya tafi matuƙar an san inda yake to za ta ci gaba da jiransa ne har sai ya dawo kamar ina ya je kamar ya ce ya fita daga Najeriya ya tafi Misir karatu a irin zamani da ba irin yanzu da ake da hanyoyin sadarwa ba ko kuma ya tafi aikin haji irin time da ake tafiya da kafa saboda kakanninmu da yawa sun tafi aikin haji da kafa mutum zai fita daga Najeriya ya shiga Chad daga nan ya tafi Sudan to suka tafi babu wata hanyar sadarwa ta irin wannan hali hanabila suka ce za a yi ta jiransa har sai ran da ya dawo ko aka samu tabbacin baya raye amma anan suka ce inda uziri to su ma ya halatta in tana da uziri na ba za ta iya kame kanta ba to ya halatta a bata auren mafhum tayyib haka mudda da ake jira wato period din yana fara mafi kankanta daga wata shida ne har zuwa shekara huɗu amma anan magana mafi ingaci ana ba wa alkali dama ya duba menene maslahatta da halin da ta samu kanta ciki shi alkali a cikin wannan wata shida zuwa shekara huɗu duk time da ya ga ya yanke idan ya yi interview da ita ya mata tambayoyi ya fahimci buƙatuwanta da damuwanta da halin da take ciki to shi zai iya cewa to za ki jira da wata shida wata takwas wata tara wata goma bayan nan alkali sai ya rubuta takarda sai ya sallame ta idan alkali ya sallame ta a lokacin kuma kaddara bayan an sallame ta mijin kuma sai ya dawo tana cikin idda don a magana mafi inganci za ta yi idda sai mijin ya dawo to a nan idan tana da bukatar zama yana da ikon yabe da ita musamman idan ya zama uzurinsa na rashin dawowar karɓaɓɓe ne ba ganganci ya yi ba to kaddara kuma alkali ya sallame ta a watan Ramadana bana ta fara idda sati ɗaya biyu sai kuma aka samu labarin ai ya rasu wata bakwai da ya wuce to a nan matukar ba ta da juna biyu to sai ta bar iddar ta riga ta kammala takaba saboda takaba tana farawa ne daga rasuwar miji din ko kin sani ko baki sani ba automatically kin fara takaba ba sai kin sani ba so a nan shike dan ta kammala takaba mafhum tayyib to kaddara kuma ta je wajen alƙali a take da sai aka ji labarin yana nan lafiyar sakalau kawai gari ne yayi zafi kuma rashin tsoron Allah ya masa yawa sai gudu ya bacci da ita da yara da dabarbarunta sai alkali ya sa ɗan uwansa sa tila ya dawo alkali ya ce na ba da umarnin ya dawo da alkali ya ba da umarnin ya dawo shi kuma sai ya ki dawowa to a nan kaga kenan ba ta zama imra'atul mafhul ba ya zama matar wanda ya gudu ne to a nan wurin kuma sai a ɗauko hukuncin daga imra'atul mafhul sai a dare ta kan ila'i للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن خاؤوا فإن الله غفور رحيم تكن بقرة آية تقريبون أشرين لشدة أنا تابر مطين امرأة المفقود تداو مطين ما تر وندك من يرنسوا بذي مؤاملا قولي لإيال الصبا دنقو دنتي يكما تلا لحجي أكنسا سوسيا ركوة ننقدوا دن أمطين كما يرنسوا ييني سنشيتا so anan ta koma babi ne na ila'i so alayi halin wata tara muna addu'a Allah ya bayyana mai gidanki idan kuma Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa Allah ya gafarta masa sannan abin da yafi sauki ki je wajen alkali ki gabatar da uzurinki alkali na iya baki takardar shika idan alkali a kotun musulunci ba da takardar shika ko mutum din ya dawo wannan shika ya riga ya auku matuƙar an bi dukkan sharuɗa da ake bi a halin da ya shafi na imra'atul mafqud shika ya riga ya auku kasar da babu kotuna na musulunci ana iya zuwa a samu wani masallaci ko islamic center da take da rijista da hukuma idan suka bi wannan ka'idodi suka baki shika insha Allah ta'ala shika din ya auku saboda shuwagabanni sukan zama waliyin malla waliyala a ka'ida yana iya faruwa shi yasa shehu khalil yake fara ko cikin muktazar cewa wakilul waliyyi kal waliyyi shi wakilin waliyyi kaman waliyyi yake shi ma kuma wakilul wakili ma kal wakili ne wallahu ta'ala a'lam
to tambaya take shi da zamu dauka saboda lokaci ke cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
sai ina yi wa malam da Allah rahma fatan alheri
na'am
Allah ya sa mu gama da duniya lafiya
amin
sai wallahi ina kaunar malam saboda Allah ina fatan haɗuwa da malam cikin aminci kafin komawa ta ga mahaliccina
Allah da kake kaunata don shi ina roƙon ya kaunace ka ni ma ina roƙon Allah ta'ala ya mini baiwa daga muwa da kai gabanin na koma ga mahaliccina
yace tambaya ta ita ce malam wai iyaye za su iya shiga wuta saboda zunuban ƴaƴansu
na'am iyaye na iya shiga wuta saboda zunuban ƴaƴansu akwai hadisi na da ya inganta a cikin sahihu targhib wa tahqiq sahihu targhib wa tarhib a volume na biyu namba na 299 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cikin hadisi na ibnu umar yake cewa salatatun harrama Allahu alaihimul jannata mutane uku Allah ya haramta musu aljanna na farkonsu shine mutumin da ya zama mayan giya mai tsaba mayan giya wanda in babu ita baya iya rayuwa na biyu al'aq na farko mudmin al-khamr na biyu al'aq manzon Allah ya fassara al'aq da cewa wanda yake tozar da haƙƙin iyayensa yana walakantar da iyayensa baya kula da su bai kyautata musu kwata kwata yana da hali suna cikin kunci in suka neme shi ba zai zo ba in suka yi magana ya musu bakar magana sai na uku ya ce addayus a wannan hadithin sai ya ce alladhi yuqirru al-khabutha fi ahlihi shine mutumin da ke ganin iyalansa suna saban Allah amma baya gyarawa kaga hadithin ya ce an haramta masa aljanna don yana ga iyalansa da laifi ba sa gyarawa akwai karamin littafi mai suna fatawa as-sulafiyya na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah asali littafi an rubuta shi da in ya gama darasi kawai ya miƙe sai amsa tambayoyi guda uku kullum uku da ya kammala sai aka yi transcribing su sai aka tara su littafi daya sai ya littafin da fatawa as-sulafiyya wato fatawa na uku kullum uku haka a wannan littafi da muka duba shafi na 15 yayi magana akan addayus yace dayus ya da ma'ana da dama anan da ya ga zama shine wanda yake tabbatar da iyalansa akan sabon Allah baya challenge din su yace kuma iyaye daukan wanda yake ga alamun iyalansa na zina ba zai gyara ba sannan dayus ya iya daukan ma'anar mutumin da iyalansa suke burge shi da sabon Allah idan suna sabon Allah ya ga isa ta sa kayan da bai dace ba in ya ganta sai ce oh my daughter saka Allah wadanna kai lalace Allah wadanna kai lalace shi yasa boko babu addini bala'i ne boko mutum ya sha boko ta bala'i babu addini boko takan zama abun sha'awa ne in an sirka ta da addini amma aka sha boko ta yawa wallahi mutum sai zauna kana ja masa aya kai ja aya ka ja sai ya kammala sai ce ka gani nan ni fa ban yi karatu ba mana yawon duniya wato duk karfin hujjar aya da hadisi da yawon duniya zai ga maka kana jan aya sai ce maka wani lokaci kaman 11 years mun je Paris sai ya gyara zama wai da zuwa Paris ne yanzu zai yi countering aya da hadisi da kaza ai din aka sha boko babu addini wallahi wani a zuciyarsa ma yana kalubalantar Allah ne yana jin tsoron kada ya faɗa ne dan boko ne bai ce mana wai debate da aka yi tsakanin Allah da mala'iku a wani bangare muke wai debate na bakarar nan wai wannan debate da wai ni yake tambaya wai wani bangare nake ina sai dan Allah ko mala'ikun ci a'udhu billahi mu sai dan Allah muke wai sai amma ba babu tunani ba nace a'udhu billahi ne ba tunani kuma wallahi yana da kokarin sallah akwai amma ba karatu a kuma harkar boko a physics professor amma wai na tambayan ka wai debate din Allah da mala'iku wai kai wani bangare kake haba malam kaman jam'iyyar siyasa har akwai mutumin da wani zai ce wai baya bangaren Allah kuma da karfin jiki yake fada wai sai ya kawo kissar da turanci ai Allah ya ce musu za a sun ce za a zubar da jini Allah ya ce ya san abin da ba sani ba wai ai daga ƙarshen ai yanzu gashi ana zubar da jinin ai wayo Allah waye musu a'udhu billahi a wannan zamanin babu zamanin da ake samun da yus irin wannan zamanin namu ka duba surar da ƴaƴa ke sawa wani da kansa zai dauki ƴaƴansa ya kai su makarantar zamani inda za a lalata tarbiyyarsu saboda za su koyi turanci da mathematics don Allah za a je turanci za a je aljanna da turanci za a je aljanna da mathematics?
Ba zai yi ba. Wajibi ne mu kauce wannan, kuma in mun sani ai ga ko aya ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maruna cikin suratul tahrim aya ta 6. Ai wannan ma a fili take. Allah ya ce ku kare iyalanku daga shiga wuta, idan kuma uba yayi dukkan kokarinsa ne ya gyara ƴaƴa, duk abin da ya dace ayyayi, amma ƴaƴansa ba su gyara ba har suka kauce suka saba wa Allah suka shiga wuta, a nan wannan ba zai kai shi wuta ba. Saboda annabi ma daga cikin annabawan Allah an samu ɗansa da bai yi imani da Allah ba, ya kira shi ya ce ka zo ka bi ni, ya ce a'a, innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih, cikin suratul hud aya ta nawa 46. Allah ya maka albarka, haka ne aya ta 46. Kaga annabi ne na Allah, yace innahu min ahli, yana fada shi wannan ɗansa ne, Allah yace bai daga ciki, aka kore. Kaga anan ba za ka zargi annabi ba, wannan ke bayyana shari'a ta Allah ce. Amma kokarin sanya dokoki da kula da ƴaƴa kuma wajibi ne akan mu, yin effort din shine namu, amma sakamakon ba mu da iko sai abinda Allah ta'ala ya so shine zai iya faruwa. Don haka in ba ka so ka shiga wuta ka kula da iyayenka suna sallah ko ba sa yi, kayan da suke sawa a jikinsu ya dace da addini ko bai dace ba, kawayensu da suke tafiya da su sun dace ko ba su dace ba, abokanan sun dace ko ba su dace ba, gashin kansu da suke sawa ya dace da abin da shari'a ta yadda ko bai dace ba, man da suke shafawa wanda shari'a ta yadda shi ne ko ba shari'a ta yadda shi ba, komai a kula. A riƙa kula da wayoyinsu, musamman wannan intanet da muke gani double edged sword ne, takwabi ne mai fuska biyu, ko a yi aikin alheri da shi ko a yi aikin sharri. Unfortunately a society mu an fi gabatar da aikin alheri da shi gaban fiye da yin ayyuka na alheri, an fi damuwa da shi da sharri. So wajibi ne uban da bai so dalilin ƴaƴa ya je wuta sai ya kiyaye irin waɗannan al'amura, ne zai fitar da kansa daga wuta. Ni da ku Allah ta'ala ya fitar da mu daga wuta ya sa aljanna ita ce makomar mu. Wallahu a'lam. Har ma za mu sake darasi na 15 aya ta nawa, in dai ka gane sai a fara ko amin ya hayyu ya hayyu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
من همزه ونفخه ونفثه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
جزاكم الله خيرا. لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يعي الفرما المؤمنين إذ بعث فيهم ألوكة بفتر أتكنس رسولا منذو من أنفسهم دقا تكنس
yatlu alaihim ayatihi suna yana karanta musu ayoyin Allah da wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhumul kitaba yana koya musu qur'ani wal hikma da sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin amma tabbas gabanin zuwan wannan manzon suna cikin fata wacce take bayyananniya wannan aya a cikin ta Allah ta'ala ya gaya mana daga cikin abubuwa na alfarma da yi mana dalilin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalla guda shida a dunkule cewa alfarma aka mana kara aka mana dattaku aka mana da aka aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko Allah ya ce mun yi tafsirin rabin aya za mu waiwaya baya sai mu kammala rabin da ya saura insha Allah na farko Allah ya ce laqad mannallahu alal mu'minina haqiqa Allah laqadin nan asali wallahi laqad ne akwai ismul jalala da ake kaddarawa ga lamun nan ga kuma kadil ta'kid don haka taukidar guda uku ne a wurin shine wallahi tabbas babu ko kwanto Allah yayi alfarma ga mu'minai shine a hausance manna shine alfarma wannan yake baya mana aiko annabi da Allah yayi alfarma ya mana da aka aiko shi gare mu kuma shine cikamakin annabawa shine imamul mursalina khatamul anbiya wal mursalin duka alfarma aka mana shine shugaban ɗan adam gabaɗaya a duniya aka ba mu shi alfarma ne kuma sakonsa ya zama risala ce alamiya wato is a universal message ba wai sako ne na wata kabila ko wani gari ba a'a duk duniya aka aiko shi duka wannan nau'in alfarma ne zuwan da ya karantar da mu ya nusaddar da mu zuwa ga hanyar gaskiya darasi na farko da muke koya a nan wanda ya dace mu gyara mu'amala shine dukkan waɗanda suke koya mana addini alfarma suka mana a yau ina hakaito ido na ran da aka fara kai ni makaranta na koyi alu an baki wauzan ba alu bakilan lankakuri a 1970s wallahi ina ganin lokacin da aka yi ni makaranta ina tuna malamin da ya fara koya mini Allah ya ji kansa malaki sai haka ina da yaqinin alfarma aka mun kuma alfarma ya mun ya koya mini iyayenmu da suka fara koya mana kul huwa falaqi na fatiha a bakin su muka koya har ga Allah alfarma suka mana na bar makarantar sadaka inda na koya makaranta ta biyu makaranta ta uku makaranta ta hudu duk yawon da muka yi na fangaya ina cika inda na je duk waɗancan malaman har a yau ina musu addu'ar Allah ya ji kansu don alfarma suka ne inda ba su ɗora min ɗan ba ba da yanzu ba na gaban ku ina karantarwa maybe da karatuna na kwamfuta sai zai mana zama wani da zama wani mayin ɗan boko da za mu zauna muna muku kotun Paris da Los Angeles da San Francisco muna da gadda ko ba haka zai ba amma me bambance mu da boko babu addini shine iyayenmu sun mana gata sun kai mu sun mana alfarma waɗancan malaman sun koya mana dukkan alfarma suka mana masu karantar da mu addini yau ko a islamiyya ne muna biya wa ƴaƴanmu suna koya musu haddan qur'ani alfarma suke mana kuma alfarma suke wa ƴaƴanmu limaman da ke mana sallah alfarma suke mana ko sallan farilla ko nafila ko sallan gawa alfarma ne duk wanda ke taimaka maka wajen alaka da Allah alfarma ya maka yau rashin tarbiyya ta kai matakin da wai dalibai gani suke wai su ji wa'azin malamin masu musu kara ka daina ji mana wai ka ji ka zauna ka daina ji mana malamin suna karantarwa kar ka ji mana ka zauna ka ga me za ka mutu tun a duniya ba sai ka zama jaki da kare ba masu karantar da mu addini alfarma suke mana ba wai mu muke musu ba a su suke mana alfarma kuma mu mun yi itirafi wanda suka dora mana dan ba a allonmu har zuwa yau sun mana alfarma kuma har yanzu suna bin mu bashi har a yau suna bin mu bashi ko ba za mu iya biyan su bashin ba har mu koma ga Allah inda kawai an bar mu da malaman physics da chemistry ne yanzu da me muke cikin zona arma zai zura din bakiya nan wurin ne ai da ba za ka gaishe da wannan siffar ba da ya zama wani mayin dan boko rabonsa da sallar jami'i shekara 17 kawai ya zauna gidan TV ya kalli CNN ya koma BBC World ya koma kaza da kaza duk inda kai magana sai ce ai lokacin da muka je San Francisco kaza ya faru to abin ba shine abin da yake da fatance ba yayi ta maka kwacin western philosopher yana ga maka kana jin aya yana maka kwacin kuma ba zai ke fita yi sallah ba in kai magana ce wallahi ni haka Allah yi ni ba na iya sallan jami'i wai haka Allah yi kuma wai sai yayi miƙa wai yadda yake wa Allah yi a haka wai shi ba ya sallan jami'i wai kariyar ma shi ma Allah sai an masa jama'a masu koya mana addini alfarma suka mana ai irin wannan zafin kan da wani ke jin wai ya ji wa'azi ma ya yi wa malamai kara dena zuwa manzon Allah ai mutane sun masa haka su suna ga wai dan su musulunta wai sun taimaki manzon Allah ne a'a
qalatil a'rabu amanna yamunna 'alayka an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
جزاكم الله خيرا تجي سورة الفجرات آية تقوم شابقي الله يتي والنبي يمنون عليك أن أسلموا har suna maka wai sun maka alfarma sun musulunta suke gaya maka annabi mun karbi addininka addinin ba na Allah bane addinin na Allah ne suna maka menene wai sun maka alfarma sun musulunta Allah yace ba haka bane yamununa alayka aslamu qul la tamunnu alayya islamakum kar ku yadda ku ce kun mun alfarma kun musulunta balillahu yamunnu alaykum an hadakum bil iman Allah ne muku alfarma da ya musulunta da ku ya muminantar da ku in dai da gaske kuka yi musulunci to ku aka yi alfarma ba ku kai wa annabi alfarma ba in dai da gaske ne duk wanda yake ga wai yanzu ya musulunta yayi wa annabi alfarma ko wani malami alfarma dama addinin na ƙarya ne ke sa in kuntum sadiqina mu mun amince malaman da suka koya mana sun mana alfarma kai ma dole ka amince mu mai koya maka alfarma yake in baka yi daba to tashi ka bar wajen da yake koya maka ka ga yadda zaka kare in ba malamai da yanzu kafin ya zaka zama mutane sun rena masu addini wai kana ga duk a society ba wanda ka rena sai mai addini mai addinin da ya haddace Qur'ani baban ka ko izu ne ba ya shi ya san zamani baban ka yana zaune a ƙauye ba abin da ya sani yana da dabi'u na kware da tijan ka ina yake da shi wanda a ko menene ya ci baban ka amma kai kake magana a kansa to Allah ya shiri baban naka amin Allah ya shiri dukkan magabatan mu ai wannan ita ce katobarar masu koya mana addini alfarma suka mana kuma mu mun amince duk wanda ya koya mana addini wallahi ya mana alfarma kuma ai ko annabi alfarma aka mana qur'ani alfarma aka mana sahabban da suka isar da addini alfarma suka mana shehu usman dan godiya da makarantar alfarma ne mana duka mu a wurin mu alfarma ne inda wanda ya baka kudi a duniya alfarma ne sai zai wanda ya koya maka ayoyin Allah kace ba alfarma ya maka ba Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi Allah ya taimake su Allah ya kare su daga sharrin shaytan daidai din su Allah ya karba kurakuran su Allah ta'ala ya yafe musu Allah ya kara wa zuriyar su albarka Allah ya kara wa ilimin su albarka duk masu karantar da addini fi sabilillahi na gaskiya a duniya sun shiga cikin wannan addu'a don haka laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan kaga ya aiko nabi shine ya turo musu da manzo ba manzo kadai bai ce min anfusihim daga kawunansu yanzu don Allah Allah yana da ikon ya aiko kowa kaddara annabin da aka turo ba mutum bane a ce wani annabi wata halitta Allah ya turo ya za a kare rigima ne ko a ce annabin a cikin aljanu Allah yana bada baka ganin sa baya ganin ka ya za a kare yadda Allah ya karrama banu Adam iya da ikon ya karrama wata dabba kaddar annabin a cikin dabbobi aka turo masa ya za ka yi amma Allah sai turo annabi kansa na mutum hannayensa biyu kafa biyu ido biyu hanci biyu kunne biyu yana tsirar da gashi a kansa yana tafiya yadda dan adam ke tafiya shine min anfusikum bambancin mu da shi shine yace innama ana bashar mithlukum yuha ilayya sai ce me انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه اتي سوره الكافر ايه 110 kaga bambancin mu da shi ne shi ana masa wahayi mu ɗan adam ne ga magari shi kuma annabi ne manzo don haka darajar sa ta fita mu fintin kau halittar ce iri daya amma a daraja har ga Allah kamar yadda Bahaushe yace wata miyar sai a makwabta wata kuma ta fi ƙarfin makwabta don sahabbai su ne makwabtansa mu tsakaninmu da shi yau shekara 1400 amma min anfusikum ya ce rasulan min anfusihim daga kawunanmu mutum ne irinmu amma ya fi mu daraja shi ya sa wata aya Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum kaga ai iyalinmu ma sai ce min anfusikum ko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama cikin suratul rum ayat 21 muhammad shay kaduba sai ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga jikinku Allah ya mata anan sai ce min anfusikum wannan ke bayyana maka fiyayyen halitta yana da mahaifiya da mahaifi yake kare tabbatar da min anfusihim ne na uku ya tulo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wannan ayoyi biyu akwai ayoyi kauniya akwai ayoyi shar'iyya ayoyi shar'iyya Qur'ani ya shiga kauniya kuma yana nuna musu abubuwa da dama da ke faruwa gare shi wanda ke bayyana mu'jizar annabi yana kuma bayyana musu kaza kamar in shikakul qamar ai yana daga ciki minbarinsa da yake khutba akai na ice ran da ya bar minbarin aka masa wani na musamman da ya hau sai minbarin ya fashe da kuka amma yau limamin ka dan ya bar minbari an yi sabo wani kuka zai wa ma zai je yana kuka ba ice bane kawai in ya karya je a hura wuta da shi a dafa tuwo ba shikenan ba amma sai ya halitta da ya bar minbarin kuka yake yi Abu Zarri Allah ya kara masa ya ce muna cin abinci da fiyayyen halitta akwai ran da ya daga loma sai muka ji tana subhanallah 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 la ilaha illallah kaga akwai wadannan ayoyi ne na mu'jizat saboda a cikin ayoyi banda Qur'ani akwai mu'jizozi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin mu'jizar sa shine Qur'ani shine yace kuma bayan nan wayuzakihim shine da hudu wayuzakihim yana tsarkake su tsarkakewa biyu akwai tsarkakewa hissan wa ma'anan wato yana tsarkake mu physically inda ya koya mana wanka da alwala da makamantan su wankan ma na ibada kala kala akwai wankan tsarki a wajen mata wankan tsarkin ma kusan kala guda uku ne akwai wankan juma'a akwai alwala akwai kuma tsarkakewa da yake spiritual iya nisantar da mu daga sabon Allah nisantar da mu daga shirka nisantar da mu da dukkan wani ma'asiya da Allah bai yarda da shi ba shine wayuzakihim sannan na hudu wayuallimuhumul kitaba ko ince na biyar ko wayuallimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su Qur'ani da kuma hikima shine alkitaba na biyar alhikima na shida yana koya mana Qur'ani kuma yana koya mana sunna ta sa in an ce alkitab yazo bil ma'rifa kuma aka kira an saukar wa annabi kai tsaye wannan iya nufin cewa littafin da Allah ya bashi ne in Musa ne iya nufin at-taura in Isa ne iya nufin injila in Dawud ne yana nufin zabura alaihi musallatu wassalam idan annabinmu ne iya nufin alqur'ani kamar da yake alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja ayan farko a cikin kahfi kaga anan alkitaban iya nufin qur'ani ne kalman alkitab bil ma'rifa yana bayyana cewa kuma dukkan wani in wani annabi ne aka kira alkitab aka yi shuruto duk littafin da Allah ya bashi ya riga ya shiga ciki kalmar alkitab ala wadani alfi'al ne alfi'al kuma wazanin alfi'al a wurin malamai na sarraf yana zama wazanin alfi'al ay al-maf'ul ne don haka alkitabun nan zai zama al-maktub ne mafhum don haka wazanin maktub kuma ya zama ismul maf'ul ne so da haka me yasa aka kira alkitab da al-maktub saboda shi littafi rubuta shi ake yi to aka rubuta ya zama rubutun shine fi'ili mai rubutun shine fa'ili abinda aka rubuta ya zama shine mas'ulun biki don haka kitabu ya zama maktubun mafhum tayyib Allah ya bashi alkitab a cikin dukkan mu'jizoni na fiyayyen halitta qur'ani shine mu'jiza ta farko kamar yadda malamai suka yi bayani wal hikima kiran hikima a wannan wurin kuma iya nufin sunna ingantacciya ta annabin da Allah ya turo shine ake nufi da alhikima a duk inda Allah ya kira alkitab ya ce alhikima inda ya hada su wuri daya kuma yace ga annabi mu aka bayar malamai na qur'ani tun daga sahabbai irin su ibnu abbas ibnu mas'ud radiyallahu anhum da wanda suka rubuta tafsirai irin imam al-bazwi ma'alim at-tanzil irin abu abdullah muhammad bin irin imam al-qurtubi muhammad bin abdullah al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi cikin al-jami' da kamil qur'an haka ko irin su shaykh muhammad al-amin shankidi cikin abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an imam as-suyuti rahimahullah cikin adrul masufi tafsir bil ma'thur da makamantar su dukkan sun yi tarayya kan kiran al-kitab wal hikima hikima a magana mafi inganci na komawa ne zuwa ga karantarwar wannan annabi da Allah ta'ala ya tura me da didi don sunna na taimaka mana wajen fahimtar qur'ani akwai ibadu da dama da har ga Allah sai dai aiwa qur'ani hawan kawara amma ba a fahimta sai an gwama da yadda fiyayyen halitta ya aikata ko ya karantar aka aikata kuma ba a fahimtar wannan sai an duba yaya rayuwarsa da kifance in an duba rayuwarsa kuma to ne ya zama sunna sako hadisansa shi yasa ba a fahimtar qur'ani kadai sai an hada da sunna shi yasa Allah ta'ala yace ya sakaro manzansa az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi aya ta karshe da aran mai karanta a jiya cikin suratul nahl aya ta 44 kaga da ya kira az-zikr shine al-qur'ani sai yace don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu ashe saukar da qur'ani daban bayanin sa daban idan babu bayani fiyayyen halitta ya karantar da qur'ani ai da sai a je ko qur'anin daga sama kowa ya tafata kofi kawai inde abun da ya aikata ba hujja bane maganganunsa ba hujja bane to me zai hana qur'anin kawai a turo shi kawai a bada shi a tafi amma yi shekara 23 13 a makka 10 a madina yana karantar da qur'ani sahabbai su zo su ce masa menene matsayin kaza yasalunaka anil ahilla yasalunaka madha yunfiqun yasalunaka anil mahir yasalunaka da shahril haram duka waɗannan suna ta zuwa ne sai Allah yana bada amsa yana bada amsa yana bada amsa kuma yana bayani inda aiko shi babu hikima ayyukansa da maganganunsa ba sako bane da ai qur'anin za a miko shi ne rana daya amma ba da shi kawai jumlatan wahida kamar yadda sauran al-kutubus samawiyya suka sauka amma sai aka dauki shekara 23 ana saukar da shi kuma duk inda Allah ya saukar da al-kitab ya kira al-hikima aure hikima ta zo a qur'ani sau 20 akalla sau 17 bil ma'rifa a cikin wannan a wuri daya an hada da littafi da ake rufi qur'ani ne akalla ba zai gaza wurare guda 6 ba a qur'ani wanda an kira al-kitab ya nufin qur'ani al-hikima na nufin sunna ko hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma babu laifi ka nemo mana abin da ya sauka qur'ani ko ma dukkanin su guda 6 inda zaka yi taimako amma ka faro daga can sama ko
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
wannan cikin bakara aya ta 129 rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata sai ce me wa yuzakkihim innaka antal aziz al hakim kage yana koya mana qur'ani da sunna kuma yana tsarkake mu nemo ta biyun aran mu
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
بقرة آية 32 محل شاهد واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم
min alkitabi wal hikmati ashe ya saukar da qur'ani da sunna ne sai ya ce ya izukum bihi yana muku azi da wanne da su guda biyu amma me yasa ya ce bihi saboda ba a raba qur'ani da sunna kamar yadda ba a raba Allah da annabinsa bar wannan wurin koma surati tauba قل أبالله وآياته
قل أبالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
خاتك عيشة
ولو
tun haka ne barin mame da kai baya kadan ya halifuna billahi lakum bi yurdu
ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu
ya halifuna billahi lakum bi yurdukum
ya halifuna billahi lakum li yurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu in kanu mu'minin
kadan janin fashi na sakan 15 kadan muhammad shakin ka koma tauba aya ta 62 Allah yace suna muku rantsuwa ya halifuna billahi lakum bi yurdukum suna muku rantsuwa da wa da Allah dan su yadda da ku munafikai sai yace Allahu nawa daya wa rasuluhu nawa sai yace ahaqqu ayyurduhu bi ce ayyurduhu ma ba wannan ke bayyana baka raba sakon Allah da sakon annabinsa idan ka karbi sakon Allah din kace ka aje annabin sai ya aka kasan sakon Allah din ta wani hanya ka san sakon Allah din kake na annabi ai babu wanda ya san Qur'anin sai ta hanyar annabi to arama kuma wadancan alkitabu wal hikma da
walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudillun وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
تجيب نساء الآية تقوم دليل قوم جاوبيتي وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَا سَوْكَرْ مَكَدَ قُرْآنِي تَسُنَّ من سأقول قُدَى نَوَى قُدَى أُخُنِمُوا
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
وانا تجي سورة الأحزاب آية 34 الله يتلى ما تنفي ينهلها واذكر ما يتلى في بيوتكن من واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله شيني قرآن سيتي والحكمة رسولنا موسى مناوى أوكي سيجمو أكو بسم الله بعد أموات
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
kan koma bakara akwai dai da kabari
kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني آية 151 أبقرة
so waɗannan kaga duk inda Allah ya kira a hikima a magana mafi inganci karantarwa ne na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya turo shi gare mu ya ce wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma zawa wa ma yanfiqu in huwa illa wahyun yuha duk abin da ke yanda sai fada wahayi aka masa kamar da yake najmi aya ta 3 da ta 4 a cikin hadisi ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ni dinnan an bani qur'ani da wani ilimi kwatankwacin qur'ani ba kuma qur'ani ba to ina wannan ilimi yake wannan hadisi ne a cikin Abu Dawud hadisi na 4604 an bani qur'ani da wani ilimi kwatankwacin qur'ani saboda me saboda ita ma sunna wahayi ne Allah ta'ala ya bashi a matsayin wahayi ne mafhum tayyib yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya rubuta littafi karami a ido amma mai fa'ida matuka da gaske shine manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an wato matsayin sunna a musulunci da bayani akan cewa ba a iya rike qur'ani kada a wadata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole sai an duba me ya karantar duk abin da ya karantar ya inganta wajibi ai aiki da shi mafhum tayyib don haka wa in kanu ko da yake ya kasance min qablu gabanin zuwansa kalmar min harafin jarri ne amma me yasa aka ce min qablu saboda kalma ce mabniya kalmar qablu ba a sa mata kisra sai a ce min harafin jarri amma qablu kuma fa mabniya ce don haka za a batta a nan amma inda an samu idafa fa to zai dauki kisra ita mabniya in ta zo da zata zama min qablihim kamar da zuwa qur'ani min qablihim to anan sai dauki kisra kamar min haythu babu shi ma haythu kalma ce mabniya don haka wa in kanu sun kasance min qablu gabanin zuwan salafi suna cikin dalalin bata mubin bata wacce take bayyananniya babu gwanto a duniya a cikin bata ake gabanin fiyayyen halitta yanzu na'am
awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum an هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
أولما أصابتكم مصيبة كتن ألوك أتن مصيبة تسعميك قد أصبتم مثليها قبل من إتا ننكن تجوتا فارغ ريكو أبايا وأنا مصيبة ده kultum kuka ce anna hala ta ina wannan ya faru Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum daga gare ku dai ba daga wurin Allah bane ku kuka jawo kanku jaraba inna Allah lalle Allah ala kulli shay'in akan komai da komai kadirun mai iko ne babu abinda Allah subhanahu wataala bai da me bai da iko akan sa ko me ka sani Allah yana da iko wannan aya ta sauka ne akan abinda ya faru a filin Uhud na jarraba da sahabbai suka samu kansu a ciki lamma din nan asali sharfiyya ne asabatkum shine fi'lu sharfi kadi asabtum mithlaiha shine jawabu sharfi so da kan lamma din sharfiyya ce mafhum shine sharadin abin da ya same ku na musiba dalilin abin da kuka jawo wa kanku ne wanda a baya ninkin sa biyu ya faru Allah ta'ala yace asabatkum musibatun musibar da ta fare ku a Uhudu shine an samu sahabbai akalla guda 70 sun yi shahada a cikin mutum 700 da ƴan kai da suka je yaki kaga akalla zaka ce an samu wala percentage kamar 10% na adadin su suka yi shahada sai suka ce Allah ya ce kadi haqiqa asabtum mithlaiha dubul din wannan ya faru a baya magana mafi inganci shine a yakin Badar a yakin Badar sahabbai 70 suka yi shahada 70 kuma aka kama su a matsayin konsulonin yaki in ka tara ya zama nawa 140 amma me yasa aka ce kursunan yaki shi ma ya shiga cikin malamai suka ce wani lokaci walakanci da kursunan yaki yake gani gara ma ya shahada ba kama shi ba saboda shiga hannun abokin gaba wani bauta zai ya gama kuma a kashe shi wani sai da shi za a yi shi yasa kake iya ga abirin da ga wadanda in ma za a kama su ga mutun ya halakar da kansa dan kada a kama shi me dalili kaga abin da yasa mutun ya zabi shi ya bar duniyar da a kama shi ai abin da ya koro abu ya shiga wuta ya wuta zabi shi yasa a badar kan ma 70 ne amma sai aka hada da wanda aka kama 70 sai aka ce mislaiha ninkin abin da ya faru a hudu ya faru amma kuma a badar din masu suka yi nasara qul anna hadha ta ida wanda ya faru qul yace huwa min indi anfusikum daga kawunan ku ne don an ce ku zauna akan dutse karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair kada ku sauka wasu daga cikin ku kadan suka sa aka sauko wannan shi ya jawo muku shi yasa a duk inda aka samu jarrabawa to dan adam gabannin ya zargi wani ya fara yi wa kansa hisabi saboda hannayen mu suna gayyato mana bala'i da yawa
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ wannan zai zama cikin suratul shura go aya ta 30 zai zama cikin suratul shura kenan haka dai aya ta 30 ai wajen walau basallahu rizqa li ko walau basallahu rizqa li wajen haka dai aya ta 30 zai zama haka na'am haka Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin abinda ya faru gare ku na musiba ku kiyaye fadi ma kasabat aydikum annuku ne jawo ku wa ya'fu an kaseerin don ma Allah ya muku afuwa dewa ba kama ku ba abin da ke faruwa ku kai da sai a dan muku dan 1% 99% sai a bar shi inda ada kama mutane da abin da suke yi da yanzu a duniyar ma mun kare amma Allah ta'ala ya ce wa ya'fu an kaseerin yana afuwa akan dewa shi yasa duk abin da ke faruwa a Najeriya da arewa yana da kyau mu yi nasiha a gyara shugabanni su ji tsoron Allah su gyara malamai su ji tsoron Allah su gyara ƴan kasuwa su tsoron Allah su gyara sarakuna su tsoron Allah su gyara amma uwa uba kowa a cikin mu ya gyara alaƙarsa da Allah shine na farko mu ma mu gyara da Allah da abubuwan da ke faruwa arewa da muka sani shekara 40 35 30 muna iya kwana a kofar gida a ƙauyukan mu saboda tsabar aminci amma yawa yake tunani a garuruwan ya kwana waje an daina wannan tunani ina amincin ya tafi da a cikin arewa a ce mace akan layi tayi juna biyu in abu ya faru gari gari yake ji wani gari tsakanin ƙarshen kilomita 500 ai ta labari yau babu shi ina tuna lokacin da aka fara cewa wai an yi garkuwa da mutane a kudu maso arewa gabar na ƙasar nan kanmu ya yi ta bugawa mun gagaraga da mai garkuwa da mutum wai kidnapping a arewa musamman a nasarar yau abin da ke faruwa arewa kawai maso yamma Allah ne kadai ya sani abin da ma ba a rikotin ya fi wanda ake rikotin yawa wallahi da aka fara fassara kidnapping da Hausa garkuwa da mutane mun dade mun gagaraga da mai abu akai ta mana bayani wai za a kama mutum ne sai a je a koye sai a nemi telefon namba ko a dauko wasiƙa sai a kawo gidansu a ajiye sai a ce to su kawo kuɗi su ajiye waje kaza in sun ajiye sai a je a ɗauki kuɗin daga baya tukunna sai a zo a sake shi muka yi ta mamaki to yau kowa daina mamaki jiya muke magana mahaddacin Qur'ani izu 60 yana MBBS san sace shi akwai gayyato kushin Allah da ya kai wannan mahaifinsa an sace shi akan me kuma akan tafiyar Qur'ani suke yi akan tafiyar Qur'ani aka yi kuma wanda suka yi in ba a yi sa'a ba wani a cikinsu a ranar ya ce la ilaha illallah bala'in da muke ciki mu yi wa kanmu wa'azi iyaye sun daina kula da tarbiyya ba girmama na gaba babu rukun amana ya yi karanci yau mun fi iyayenmu da kakanninmu ilimi amma sun fi mu bin Allah ba sa cin amana suna sadar da zumunci suna da gaskiya suna da tausayi suna da rukun amana yau ba haka muke ba don haka abin da ya faru Allah ya ce mu rika duba hannuwanmu kuma ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin koda cikin suratul nisa aya ta 79 kenan Allah ya ce abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne mai muni daga kanka ne mu duba ayyukanmu kuma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai canja wani situation da muke sai mu mun canja cikin ra'adi bangaren aya na 11. Wadannan dukkan misalai ne, wajibi ne a yi wa shugabanni nasiha a gaya musu gaskiya su gyara, amma mu ma talakawa mu tabbatar da alaka tsakanin mu da Allah tana da kyau. Don haka ne in su ba su gyara ba, talaka bai gyara ba, don Allah akwai jarrabawa da ya wuce mutum ya rayu a Najeriya a talaka har baka hannu ƙarya ku bai je da kira shiga wuta. Kamar fa a duniya ne ka faɗo daga bishiyar dibino ka wuce rijiya, kawai ka wuce cikin rijiya kai tsaye a ba jama'a, to da wanne aka yi? Ka fito daga bishiyar dibino kuma ka yi ta zance rijiya, babu duniya babu lafiya, ai ya wuce 2-0, ai walk over aka baka ma gaba ɗaya kai ka. Ba a ga sannan mutum ya rayu a cikin kunci kuma ya je shiga wuta? Ko ba ta shiga ba zai gyara ba, kai ka gyara ga Allah. In ya so ba in ka je lahiran ya yi laifi, in ma ya je wutan ka rika kallo kana dariya, malana la nara rijalan kunna da udduhum, akalla ka dalle ka wutan haka a talabijin sannan aljanna kana gani ka ce ga wani can, in ma wannan za ka yi ka yi ka more, mu mun ce muka shiga aljanna ne ko tigin wuta ba zan gani ba, ba ruwa na da ita. Kai za ka kalla? Ok, kai ma cikin mu dai ko? Mu muna da ƴancin din a aljanna ko an kunna tigin wuta ba za mu kalla ba. Tunda ba a ce dole ba ne, wallahi na haƙura abinda manzon Allah ke sallah aka bijiro masa wauta gabansa ya yi reverse har safin baya saboda yana firgice kuma ya san ba zai shiga cikinta ba, kuma ni in je ina kallon ta, in Allah ya raba mahaifa bakin mu alaikum. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, akan komai da komai Allah ta'ala mai iko ne, inda ga dama zai iya ba su nasara, amma kuma sai ya yi mai sai ya jarrabe su don ya ɗauki wasu a cikinsu a matsayin shahidai ko?
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ تعرفها لهم
magana da Qur'ani. Wannan cikin suratul Kitab, amma dai a Musaf daga bamu an bigiran da suratul Muhammad daga aya ta nawa, daga aya ta 4, ta 5, ta 6, ta 7, in ma ka gada ma ta 8, har ka matsa gaba har ka tara, duka suna da alaka da juna. Shine inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ya jarraba ne kuma dan ya karbi wasu a matsayin shahidai, wanda ya je filin dada ya karamin irin wannan kuskura na sauka da shiga nima ku mai da su a wurin insha Allah ta'ala, tunda ba sa dan gani ban yi ba, tarawa zai yi insha Allah wannan shahadar ta kankara kurakuran sa. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله تعالى